political war.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar 22 ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
An gagawar wani dan kasar Isra'ila da aka harbe halahira a wani gari dake arewacin yammacin kogin Jordan da safiyar yau Asabar a cewar sojojin Isra'ila yayin da tashin hankali ke ƙara yin muni a yankin da aka mamaye. Jama'an Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da wasu sabbin makamai masu linzami da jirage marasa matuka a wani hari da ta kai a cikin dare a Ukraine a yau Asabar. Lamarin da ya lalata cibiyoyin makamashi a kudu maso gabashi da yammacin kasar tare da jikata akalla ma'aikatan makamashi biyu. Wani jirgin ruwan Amurka mai amfani da makamashin nukuliya ya isa Koriya ta kudu yau Asabar don gudanar da wani atisayin horon soji domin tunkarar barazanar da Koriya ta Arewa ke yi da alakar ta da Rasha.
Kanin labarin kenan. A bangaren rahotanninmu. Za ku ji cewar ma'aikatar cikin gida ta Jamhuriyar Niger ta haramta ayyukan wasu kamfanoni masu zaman kansu waɗanda suke kula da harkokin tsaro a duk faɗin ƙasar.
Ka san abin da ya shafi tsaro, ita gwamnatin tana yiwa akwai wani rassaiman da ya zo mata a bisa kan wannan ma'aikatocin. Kai tsaye a tsaye da ma'aikata haka da mutane wajen ɗari nawa ko kuma wajen mutum nawa. Amma in ya zamanto ita gwamnati duk abin da zai raunana mutuncin ƙasa ko darajarta ba za a tsaya ba a wayoya ko kuma a saurara ba su kan irin abin.
Haka kuma za ku ji cewar manazarta a Ghana na ƙara nuna damuwarsa akan yadda ƙananan makamai ke yaɗuwa a ƙasar yayin da ƙasar ke shirye-shiryen gudanar da zaɓe.
Ya kawo tangarda in dai ba fashi an da kuma sasu a duba yanda za a yi a rage adadin in ma a yi ma mutane magana su fito da shi ya so rajistan.
Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko. An gagawar wani dan kasar Isra'ila da aka harbe halahira a wani gari dake arewacin yammacin kogin Jordan da safiyar yau Asabar a cewar sojojin Isra'ila yayin da tashin hankali ke ƙara yin muni a yankin da aka mamaye. Ma'aikatar sojin ta tabbatar da mutuwar mutumin ne bayan wani mummunan rauni da ya samu a garin na Kalkiliya inda yanzu dakarun Isra'ila ke aiki a wurin. Sanarwar ta yau Asabar da zuwa ne wuni guda bayan da sojojin Isra'ila suka harbe wasu mayakan sa kai halahira a yammacin kogin Jordan. Sai dai babu wani ƙarin bayani da aka yi wa jama'a. Tashin hankalin na ƙara rancabewa a yammacin kogin Jordan tun bayan barkewar yakin Isra'ila da Hamas a watan Oktoban bara. Duk wannan lokaci hare-haren Isra'ila ya kace Falasɗinawa 549 a yankin a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar Falasɗinu wadda ke bibiyar kisan. A daidai wannan lokacin Falasɗinawa a yammacin kogin Jordan sun kashe akalla Isra'ilawa 9 ciki har da sojoji 5 a cewar alƙalumar Majalisar Ɗinkin Duniya. Jama'an Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da wasu sabbin makamai masu linzami da jirage marasa matuka a wani hari da ta kai a cikin dare a Ukraine a yau Asabar. Lamarin da ya lalata cibiyoyin makamashi a kudu maso gabashi da yammacin kasar tare da jikata akalla ma'aikatan makamashi biyu. Rundunar tsaron sararin samaniyar Ukraine sun harbo makamai masu linzami 12 a cikin 16 da duk jirage marasa matuka 13 da Rasha ta kaddamar a wani farmaki mafi girma na biyu a wannan mako, inji dakarun saman. Kararrawar fadakarwa a yankunan Ukraine sun dauki tsawon sa'o'i da dama a tsakiyar dare suna kadawa. Ma'aikatar samar da wutar lantarki ta Ukrainego ta ce na'urori a cibiyoyin wuta a yankin Saprosia da ke kudu maso gabashin kasar da kuma Lviv a yammacin kasar sun lalace sakamakon hare-haren. Ma'aikatan makamashi biyu a yankin Saprosia sun jikata kuma an kai su asibiti, inji sanarwar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin ruwan Amurka mai amfani da makamashin nukuliya ya isa Koriya ta Kudu yau Asabar don gudanar da wani atisayin horon soji domin tunkarar barazanar da Koriya ta Arewa ke yi da alakar ta da Rasha. Isowar rukunin jirgin ruwan USS Theodore Roosevelt a Busan na zuwa ne kwana guda bayan da Koriya ta Kudu ta gayyaci jakadan Rasha don nuna rashin amincewa da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a cikin wannan mako, wanda ta yi alkawarin bada taimakon kariya ga juna idan an samu barkewar yaki. Koriya ta Kudu ta ce yarjejeniyar ta da barazana ga tsaronta, sa'annan ta yi gargadin cewa za ta iya aika makamai zuwa Ukraine don taimakawa wajen yaki da mamayar Rasha a matsayin martani, matakin da ba shakka zai lalata dangantakarta da Moscow. Bayan ganawar da hafsoshin tsaronsu suka yi a Singapore a farkon watan Yuni, Amurka da Koriya ta Kudu da Japan sun sanar da wani sabon shiri na Freedom Edge. Sabon atisayi da aka shirya da nufin ƙara ƙaimi ga haɗin gwiwar ƙasashen a fannonin aiki daban-daban da suka hada da tsaron sararin sama da na teku da ɓangaren yanar gizo.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. Ma'aikatar cikin gida ta Jamhuriyar Nijar ta ce ta haramta ayyukan wasu kamfanoni masu zaman kansu waɗanda suke kula da harkokin tsaro a duk faɗin ƙasar, bayan da ta ce ta janye lasisin da ke ba su izinin gudanar da aiki, yayin da bata bayyana dalilan ɗaukan wannan mataki ba. Masana harkokin tsaro da 'yan fafutuka sun bayyana yadda suke kallon lamarin, musamman ma a wannan lokaci da ƙasar ke fama da ƙalubalen tsaro. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Kamfanonin da ofishin ministan cikin gida ya haramta wa gudanar da aiki sun hada da Securicom da Garnet Security da Manga Security. Masu kula da harkokin tsaro ne ta hanyar ba da hayar masu gadi ga ofisoshin da suka hada da kamfanoni masu zaman kansu, bankuna da ofisoshin jakadanci da na manyan ma'aikatan ƙasa da ƙasa. Haka kuma irin waɗannan kamfanoni kan kula da tsaro a yayin manyan tararraki da bukukuwa daban-daban a ƙarƙashin wani tsarin da gwamnatin Nijar ta amince da shi yau shekaru kusan 30. Wani ɗan fafutuka a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar Sovolle Nijar Salisu Amadu, wanda ya yi na'am da matakin, na cewa yanayin da ake ciki a yau a wannan ƙasa ya kai matsayin da tilas gwamnati ta bi irin waɗannan kamfanoni sau da ƙafa.
Ka san abin da shi ya yi tsaro, ita gwamnatin tana yiwa akwai wani ransomware da ya zo mata a bisa kan wannan ma'aikatocin. Kai tsaye a tsaye da ma'aikata haka da mutane wajen ɗari nawa ko kuma wajen mutum nawa, amma in ya zamanto ita gwamnati duk abin da zai raunana mutuncin ƙasa ko darajarta ba za a tsaya ba a waiwaya ko kuma a saurara ba su kan irin abin.
Sanarwar gwamnatin ba ta fayyace mafarin haramtawa waɗannan kamfanoni gudanar da aiki ba. Na tuntuɓi sakataren ma'aikatar cikin gida Sumaila Idi Ɗanbuzu ta waya domin neman ƙarin haske. Sai dai bai daga wayarsa ba, haka kuma na tura masa saƙon text ta WhatsApp bai bani amsa ba har izuwa lokacin aika wannan rahoto. Tuni dai masana sha'anin tsaro irin su Abdulrahman Alkasum suka fara hasashe kan abin da ka iya zama silar matakin gwamnatin ta Nijar.
A kowace ƙasa akwai irin waɗannan kamfanoni na gadi, wasu ƙasashe ma za ka tarda har suna amfani da bindigogi, ƙasashe kamar na gabacin Afirka ko tsakiyar Afirka ko ƙasashe irin su Haiti, watakila ko wasu sharuɗa da aka gitta musu na aiki aka ga sun hita daga ciki, wanda kuma wasu za ka tarda ko tsohon ma'aikata ne na tsaro ake ɗauka irin wannan ayyuka. To watakila ita ma gwamnati wani abu ne wanda za ta sa hannu.
Kamfanonin tsaro masu zaman kansu sama da 200 ne aka kafa a 'yan shekarun nan a Nijar, abinda wasu ke danganta shi da kasancewarsa wata hanyar samun kuɗaɗen shiga a sauƙaƙe. To amma wani ɓangare ɗimbin 'yan ƙasa sun samu aikin yi a dalilin kafuwar irin waɗannan ma'aikatu. Wasu majiyoyi na hasashen yiwuwar samun hannun jarin wasu ƙasashen yammaci a wasu daga cikin kamfanonin tsaro masu zaman kansu a wannan ƙasa.
Ita gwamnati dole ta rike wannan monopolcin nata na maganar tsaro, amma saboda ita gwamnati ba ta iya ba da jami'in tsaro ko wani gidan mutum ko wanda ke bukata a ce a yi gadin shi, saboda su ma jami'an ba su isa ba, kenan shi yasa ake ba da dama kirkiro da wannan abun bisa kuma sharuɗi.
Kawo yanzu kamfanonin da abin ya shafa ba su mai da martani wa matakin na hukumomi ba, haka kuma kungiyar shugabannin kamfanonin tsaro masu zaman kansu ma bata bayyana matsayinta ba dangane da wannan al'amari. Kuma yunkurin jin ta bakin shugaban kamfanin GSP wani kusa a kungiyar da na kira ta waya ya citira. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Toma Dalla a gaida Sule Mummuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakubu Makiri zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya.
Wani jirgin ruwan 'yan kasuwa da ke tafiya ta mashigin tekun Aden ya ga wasu fashe-fashe a kusa da jirgin, kamar yadda hukumomi suka faɗa a yau Asabar. Mai yiwuwa hari na baya-baya ne da 'yan tawayen Houthi a Yemen suka yi yunkurin kaiwa a mashigin ruwan. Wutar da ake zaton 'yan Houthi suka buɗe na zuwa ne bayan nutsewar wani jirgin ruwan tuto a wannan mako. Lamarin da ake gani tamkar wani sabon tashin hankali ne daga Houthi da ke samun goyon bayan Iran a yakin da suke yi na kai hare-hare kan jiragen ruwa a muhimmin mashigin teku game da yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. A hali da ake ce kuma jama'an Amurka sun faɗa cewa an bayar da umarni jirgin ruwan Amurka USS Dwight D. Eswona da ke jagorantar martani da Amurka ke yi kan hare-haren Houthi da ya koma gida. Kaftin ɗin jirgin da aka kai wa harin da yammacin jiya Juma'a ya ga fashe-fashe a kusa da jirgin, inji cibiyar ayyukan kasuwancin jirgin ruwa a ma'aikatar tsaron Birtaniya. A ƙarshe, wani jirgin ruwan masu yawon shakatawa ya kubutar da bakin haure 68 tare da gano garuwakin mutum biyar a cikin wani kwale-kwalen kamun kifi na gargajiya da ke tafe a tsibirin Kanari da ke gabar tekun Atlantika, inji hukumar ceto ta ruwa ta ƙasar Spaniya a shekaran jiya Alhamis. Sanarwar ta ce wani jirgin ruwan da komai da ya taso daga arewa maso yammacin Spain zuwa Brazil ya hango kwale-kwale da ke tafiya da ranar Laraba a nisan kilomita 815 kudu da tsibirin Tenerife, ɗaya daga cikin tsibirai bakwai na Kanari. Hukumomin Spain sun karkatar da jirgin ruwan yawon shakatawan mai suna Insignia domin ceto bakin hauren. Ma'aikatan jirgin Insignia sun kuma gano gawarwakin uku daga cikin biyar wanda ke cikin jirgin kamun kifin. An bar gawarwakin mutum biyu a teku saboda rashin kyawun yanayi da ke kawo cikas ga tsamosu. Kwale-kwalen da aka gina irin na gargajiya da aka fi sani da pirogues, masunta ne a kasashen Mauritania da Senegal ke amfani da su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka koma Ghana, a daidai lokacin da kasar ke tunkarar babban zaben da za a yi a watan Disamba na shekarar 2024, manazarta na ƙara nuna damuwarsa akan yadda ƙananan makamai ke yaduwa a kasar, inda suke gargadin cewa rashin shawo kan yaduwar makaman zai iya haifar da babbar barazana ga tsaro a lokacin zabe da ma kasar baki daya. Wakilinmu Hamza Adam daga Kumasi na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya hada mana.
An dai samu wani yanayi mai cike da tada hankali a nan kasar Ghana, inda dai kuma mutane ke amfani da kananan makamai wajen tsoratar da masu ikon kada kuri'a a lokacin yin rajistar masu kada kuri'ar da kuma ma ranar zabe. Ana amfani da kananan makaman ne don dakile ayyukan jam'iyyun siyasa kamar yakin neman zabe da dai sauransu. Waɗannan al'amurra na da illa ga harkokin zabe, yayin da suke sanya fargaba a zukatan masu ikon kada kuri'ar tare da ma hana su zuwa rumfunan zabe domin kada kuri'ar su. Malam Muhammad Sani na daga cikin waɗanda suke fargabar yiwuwar za su iya tsunduma cikin matsala fa har in sun kai jiki a rumfan zabe, la'akari da mace-macen da ma aka yi a lokacin zaben shekarar 2020 da adadin mutanen da suka rasa rayukansu ya kai 8. Wani rahoton baya-bayan nan da hukumar kula da kananan makamai ta kasar Ghana ta fitar ya nuna da cewa kimanin miliyan 1.2 daga cikin miliyan 2.3 na kananan makamai da ke hannun da daikun jama'a kasar ne suka samar da su ta hanyar doka, abinda ke ci gaba da haifar da fargaba tsakanin jama'a kasar, musamman yayin da jam'iyyun siyasun kasar suka fara aiwatar da kamfen din su na zaben da za a kaddamar a bana. JB Asante mai kula da tsare-tsare ne tare da sanya ido a hukumar kula da kananan makamai ta kasar Ghana ya bayyana cewa
there are many 1.1 there unaccounted for.
Sauran miliyan 1.1 daga cikin makaman da jama'ar kasar suka mallaka ba a kai ga tantance wurin da suke ba. Bindigogi kamar ruhi ne, lokacin da kuke da bindiga zai iya shafar yadda kuke tunani. A don haka akwai muhimmanci kwarai da mu karfafa daukan matakai akai, inji shi. Dalilan da sun ka janyo kurarar kananan makaman a Ghana sun hada da cinikin makamai ba bisa ka'ida ba, da safarar su kan iyakokin kasa, da kuma rikice-rikice a wasu kasashe masu makutaka da Ghana. Bugu da kari, wasu ƴan kasar Ghana dake zaune a kasashen waje na yin safarar bindigogi ne a buye ta hanyar boye su a cikin kayan su tare da kaucewa bukatun rajista a cewar kwararru. Umar Sanda Ahmad mai sharhi ne kan al'amuran tsaro na yau da kullun ya ce ya kamata da gwamnatin Ghana ta hanzarta daukan mataki
ya kawo tangarda inda da fashi an da kuma safi a duba yanda za a rage adadin din ma a yi ma mutane magana su fito da shi ya so register wadanda suke da wadannan bindigogi da sauran mataki suna da wani tunani da na alheri ba wadanda suke da su kadanne suke imanin kai shi wannan ya register na dani kiyaye shi da kan shi da jiriyar kuma yawanci yana hannun miyagun mutane kuma gashi za mu shiga cikin zabe don shi ya kamata hukuma ta iya tunduwa mataki da zai iya aji wurin da za a same ko kuma Allah lafiya shi ki fito da shi a san kamar wani kaza unguwa kaza akwai bindiga kaza idan an yi amfani an san wurin da za a bi a same amma gaskiya dai wannan abin akwai hatsara kwarai da ya kamata hukuma ta kashi kwana.
Ghana dai ta aiwatar da dokoki daban-daban domin daidaita yaduwar kananan makamai ba tare da izini ba, kuma ta kuduri aniyar cimma yarjejeniyoyin kasa da kasa da dama ciki har da yarjejeniyar ECOWAS kan kananan makamai da kuma shirin majalisar dukkin duniya kan yaki da kananan makamai. A baya-bayan nan ma sai da ministan tsaro na cikin gida a kasar Honorable Henry Koti ya shaida wa jakadiyar Amurka Virginia E. Palmer cewa gwamnati a shirye take ta kare al'umman kasar kafin yayi da ma bayan zaɓen kasar. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam. Kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kafin mu ci gaba da kawo muku tattaunawa da ƴan kasuwa da kuma direbobi a kasuwar Akinyele a jihar Oyo akan yadda lalacewar hanyoyi ke lakume rayuka a kasar, bari mu leka jamhuriyar Kamaru inda ake samun yawaitar hatsarin ababen hawa akan hanyoyin kasar yayin da ɗalibai ke komawa makaranta daga hutunsu sakamakon rashin kyawun yanayin hanyoyi da kuma tukin ganganci na direbobi. Ga dai Awal Garba da rahoto.
A kasar jamhuriyar Kamaru hatsarin motoci akan hanyoyin kasar yana neman sanya al'umman kasar a cikin halin ni'a su musamman ma a irin wannan lokaci da ake ciki an da ɗaliban kasar suke komawa hutunsu. Ga kiyasi dai a kowane mako mutane 50 ne suke rasa rayuwansu sanadiyar hatsarin mota a kan hanyoyin kasar. Ga dukkan alamu dai rashin kyawun yanayi ne na hanyoyin kasar da kuma an da direbobin suke yin tukin ganganci ko diban barasa kafin su shiga motocinsu. Malam Sha'ibu yana daga cikin shugaban kungiyoyin direbobi na bus na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Na tambaye shi ko ya yake ganin yanda irin wani hatsurka yake faruwa a fadin kasar.
Wato yau hatsari gaskiya kan ana yin shi kuma hanyoyi ba yawa ba hanyoyi ba ana kwarin hanyoyi amma duk da haka muna bukatan fada da hanyoyi. Wato akwai hanyoyin da yake ya riga ya ukuku inda yake mu kuma dawo a gaskiya yawancin su masa da dan lefi na yawan guje-guje. Sa yawan gudu hanya da kuma irin mutane ba a mutum da masu ɗan shaɗan ƙwaya saboda rashin son baccin dare, to shi ma yana ƙara taimaka wurin hatsari. Amma duk da haka mun tsaya kwanan za mu yi taro na za mu je ma gwamnati mu kai musu kukan mu, taimakon za su mana na gyara hanya, ƙara faɗa hanya, sannan kuma za mu ɗauki mataki a kan mu kanmu direbobi mu ga cewa lallai an ɗauki mataki a rage yawan gudu ko yawan shaye-shaye na saboda tafiya. Kuma dare in yi inda ka gaji to ka samu wani wuri ka faki ka bacci.
Shi ma Malam Rabi Muhammadu mai yawan bulaguro ne akan hanyoyin kasar ga abin da ya ce.
To matsalar da yake faruwa a nan akwai matsalar hanya, saboda hanyar Kamaru ta ƙanƙanta, yanzu kuma akwai yawan motoci. Ba haka nan kuma direbobin ba sa tafiya a hankali saboda motocin zamani ne yanzu aka samu ba sa tafiya a hankali, shi yasa ake samun hatsarurruka akai-akai. Gwamnati tana da nata laifin, da nan laifin gwamnati shine ba zai wuce a ce gwamnati ta bar hanya na shekara kusan 25 ko 30 har yanzu su ake amfani da su.
Wakilin ministan sufuri na kasar jamhuriyar Kamaru Emmanuel Jedo ne shi ma ya nuna irin yanda suke kokari matuƙa gaya wajen ganin hana irin yanda hatsarurruka yake faruwa a fadin kasar. Ya ce muna kokari matuƙa gaya wajen ganin cewa mun saka waɗansu na'urorin ɗaukar foto domin hana wa direbobi yawan guje-guje a kan hanya, amma abin ya ƙi cintura hatsarin sai ƙaruwa yake yi. Abin sani dai a nan an samu rasa rayukan mutane har sama da 11,012 kana yawan hatsarurruka kuma da yake faruwa na motocin a hanyoyin ƙasar, musamman ma a gabashin ƙasar da yammaci ko kudu da arewacin ƙasar, sun kai har 30,088 a yanzu haka a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Suwa gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoto. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku ci gaba da tattaunawa da direbobin a Kinyale Market da ke Ibadan a jihar Oyo, domin jin tsokaci da suke da shi game da yawan hatsarurra a Najeriya.
To yanzu menene sakonka ga direbobi yan uwanka da ma fasinjoji ga mota, domin ana cewa wasu fasinjoji suna damu ku cewa ku gudu shi yasa kuka kuka banka wuta.
To wane yake so ya kare da kanshi dai? Ne yanzu ne dokika da ke nan yanzu daga Ibadan yanzu kunan da ne ta Sokoto gobe da Allah ya kiyaye mu ba sa ka kara min ko kobo ba, sai dai mai gida Allah ya shiri gaba fata lafiya. Eh an ka giya min ce to matonga bai gudu ba, eh yi guda eh na biyu na uku da ne kai ga hukuma sun ki miji to wonga sina da mini in ban gudu ba mato ni lai Allah be da ni ko mato ya lalaje ni ba ma ku kudi ko ba yi juwe ba, amma magana ce ban gudu ba ba su ji magana dai kuma sa ja mishi kulle mu daga nan mu ne daga wurin yanzu sa ta zuwa wuce
ba lamuwa da yake ka dade kana jan mota sosai. Yanzu idan ka ga alama saniya a hanya mai take nuni
alama
kaman alama saniya haka symbol an yi alama saniya a hanya mai take nuni
aru ga hanya kaman kuna so mu shiga kona yanzu sa gim za ba mu sign ce onga akwai alaman sanu sa wuce ko da dabbi sa wuce ko da mutum sa wuce wurin nan dole a ga muna inda da driver inda ya san hanya dole rage gudu.
Idan ka ga tudu me yake nuni a hanya?
Da muka gan tudu a sun ga muna ce to wani abu sune ketare hanya din kenan, shi mu yi sanu wurin kafin mu bi wurin.
To ya batun driver
license tana da cewa mutum sana da shi don Najeriya nan mun da driver license nan daidai shine sun san da shi to kana cikakken driver.
To amma akwai direbobin da ke tuka mota babu lasi, kai ba ka ganin cewa wannan ganganci ne direbobin ke yi?
Wai ganganci ne, amma costly driving license din ya sa mutanen direbobin ba su da driving license sometimes.
Kamar akwai waya wurin cost ne, wurin training, wurin neman
ne ba cost da kudi
wajen tsada
kudi tsadan da suka giya mu a ce ne fara duk yanzu a ce je biya 40,000 yanzu ko 50
ya karbi driving
license, kai karba driving license da haka sai dinga kiyaye da Allah ce to Allah da shirin muna gaba in kitiya ko ne a dude dan sanda yanzu ko fiya yanzu sai roke su wace ce ka yi driving license ne kuma zai je.
To amma doka ka san cewa ta hana mutum ya tuka mota babu license
driving license, doka ya hana
me yasa kuke
ah don ni na da shi ni na da shi amma ji amma kace Najeriya ya kawo haka
amma wasu ɗan uwanka direbobi ba su da driving license
ni ban san da shi haka
kuma suna tuka mota ban san da shi haka ba
ni sunana Umaru Bakaci Bodenga
kuma direba ne
kuma ni direba ne
to meye matsalolin hanya ku direbobi a Najeriya
to mu abin da matsalolin mu muna da matsalar hanya muna da matsalar ma'aikata ka gane ku saboda yanzu halin yanzu in ka tashi zuwa Sokoto idan ka ce maka dare yayi ge wanda zaka biya in Allah so zai kai kusan guda 15
kamar nawa kenan gate
ana biyan 200
nawa yau suwaye sun kasa gate
sojoji ne ana biyan su 200
sojoji kawai ba yan sanda
akwai yan sanda naira 100 naira
ka dade kana tukin mota
lalle Allah so ko da shagare hawa mulki na tukin mota insha Allah
to dubobi da ana zargin cewa suna ganganci a hanya ana samu hadari mutane na mutuwa kai matsayinka da tsohon direba me zaka ce game da wannan
ni abin da nake cewa ni matsayina na tsohon direba ina roƙon Allah shi kare mu kuma don Allah masu yin wannan tabi'a don Allah soyi a hankali saboda rayuwa ba karama abu ce ba da ka da sasalwance shikenan ba wata magana sai ta lahira
to madalla adan ne kuma zamu ji tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Fiona wa Mai wanda ta daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to jama'a masu sauraron mu yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email Sakonmu na farko ya fito daga Malam Umar Kambaya wuri da dan Asabe mai fata ya wuri. Suka ce salam VOA Hausa. A gaskiya ya kamata shugabannin kasashen duniya masu karfin fada aji su sa bakin su a rikicin da yake faruwa tsakanin shugabannin mulkin soji na kasar Niger da na Jamhuriyar Benin saboda ita fitina farkon ta aka sani ba a san karshen ta ba. Sakon haɗin gwiwa daga Sunusuma Datti da Magaram da Isuhu Makerima Datti da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mi Aski Badaraka suka ce salam VOA muna kira ga gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta Jamhuriyar Niger da cewa ya kamata ta duba ta ragewa makamashin ban fetur kuɗi ta dawo da shi ta yadda kowane talakan Niger zai iya sayan sa cikin sauki ba tare da takura ba tunda dai wannan man muna da shi a ƙasa ai bai da a ce ana bari muna siyan shi da tsada ba wannan kuma sakon yace hakika tsallakawa zuwa arewacin Najeriya da kungiyoyin ta'addanci dake da alaka da alƙaida suke yi abin tashin hankali ne ya Allah ka kama na mafita ka kama na ƙarshen ayyukan yan ta'adda a ƙasar mu Najeriya sako daga Sani Muhammad Chindo Angwa Karofu Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani mai lange-lange Elwaya wuri. Yace Allah ya sa kwace lasisin kamfanin Orano na ƙasar Faransa da mahukuntan ƙasar Niger suka yi ya kasance alheri ga ƙasar. Amin. To mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aika mana da sakonninku. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
An gagawar wani ɗan ƙasar Isra'ila da aka harbe halahira a wani gari da ke arewacin yammacin kogin Jordan da safiyar yau Asabar a cewar sojojin Isra'ila yayin da tashin hankali ke ƙara yin muni a yankin da aka mamaye. Ma'aikatar sojin ta tabbatar da mutuwar mutumin ne bayan wani mummunan rauni da ya samu a garin na Kalkiliya inda yanzu dakarun Isra'ila ke aiki a wurin. Sanarwar ta yau Asabar da zuwa ne wuni guda bayan da sojojin Isra'ila suka harbe wasu mayakan sa kai har lahira a yammacin kogin Jordan. Sai dai babu wani ƙarin bayani da aka yi wa jama'a. Jama'an Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da wasu sabbin makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa a wani hari da ta kai a cikin dare a Ukraine a yau Asabar. Lamarin da ya lalata cibiyoyin makamashi a kudu maso gabashi da yammacin kasar tare da jikata akalla ma'aikatan makamashi biyu. Rojojin tsaron sararin samaniyar Ukraine sun harbo makamai masu linzami 12 a cikin 16 da duk jirage marasa matuƙa 13 da Rasha ta kaddamar a wani farmaki mafi girma na biyu a wannan mako, in ji dakarun saman. Kararrawar fadakarwa a yankunan Ukraine sun dauki tsawon sa'o'i da dama a tsakiyar dare suna kadawa. wani jirgin ruwan Amurka mai amfani da makamashin nukuliya ya isa Koriya ta Kudu yau Asabar don gudanar da wani atisayin horon soji domin tunkarar barazanar da Koriya ta Arewa ke yi da alakar ta da Rasha. Isowar rukunin jirgin ruwan USS Theodore Roosevelt a Busan na zuwa ne kwana guda bayan da Koriya ta Kudu ta gayyaci jakadan Rasha don nuna rashin amincewa da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a cikin wannan mako, wanda ta yi alkawarin bada taimakon kariya ga juna idan an samu barkewar yaki.
Masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wanda ya daidai da 8:30 agogon GMT na Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Omainan Dudu da ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an ji.